نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin Juma'a na Professor A Gondu dake a nan unguwar Sabuwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan Ramadan yau Litinin 19 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Ahzab jiya mun tsaya aya ta 53 yau za mu tashi aya ta 54 in tubu shay an auto kuhu
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
bayan Allah ya yi magana game da ladubban shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mu'minai da cewa kada su shiga sai an kira su zuwa ga abinci ba suna masu jiran sai ya nuna ba wato kar su dade sannan in sun gama cin abinci kar su tsaya daya da kewa da labari cewa wannan ya kasance yana cutar da Annabi Annabi yana jin kunyar su Allah baya jin kunyar gaskiya sannan ya musu magana cewa za su tambayi matan Annabi su tambayi su bayan hijabi akai musu magana cewa dole su sa su mata Annabi su sa hijabi su kuma sahabbai in za su yi musu tambaya su tambayi su ta bayan hijabi sai aka ce wannan shi ya fi tsarkakuwa ga zukatan su sahabbai da zukatan su matan Annabi muka ce wannan umuman take ga kowa da kowa duk matan muminai da mazan muminai sai Allah ya ce ba zai yi gare ku cutar da manzon Allah ba ko ku auri matan shi bayan shi lalle yin haka inda Allah mai girma ne sai Allah ya ce in tubdu shay'an in kun bayyanar da wani abu aw tukhfuhu ko kuka boye shi fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah ya kasance masani ne ga dukkan komai bayan ya kawo umurni da hani kuyi sai muna cewa to in ka boye kana iya boyewa kai wani abu cikin abubuwan da aka faɗi ko cikin wanda ba a faɗi ba to ka sani in ka bayyanar da wani abu ko ka boye shi lalle Allah ya kasance masani ne ga dukkan komai don haka wannan aya ce ta muraqaba aya ce wadda take nuna maka cewa ka kiyaye tsakaninka da Allah duk inda kake ka san Allah yana ganinka idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu inna Allah la yaghfalu sa'atan wa ma la yakhfa 'ala an-nasi an yajibu Allah duk lokacin da ka kasance kai kadai kake ce ni kadai nake ka ce a'a akwai mai tsananin lura da kula da muraqaba yana tare da ni Allah fa babu abin da yake rafkonuwa gare shi ko da kaccawar ido ne kuma abubuwan da ke boye ma mutane to ba su fakuwa ga Allah Allah ya san su cikakken mumini shine wanda yake bauta ma Allah bil gaibi wanda yake jin tsoron Allah a fake ba idon mutane ba a idon mutane riya tana iya shigowa don a ce ka iya yana iya shigowa don a yabe ka yana iya shigowa amma in ka kyautata cikinka ka kyautata boyenka sai Allah ya kyautata bayyaninka wannan an samu shi daga da yawa daga cikin magabata suna cewa wanda ya kyautata tsakanin shi da Allah a boye to Allah zai kyautata ayyuka ne a waje sai ya kasance ayyuka ne na ta burge mutane a rasa wani kokari da ya yi wani na kokari da ya fi nashi amma Allah bai sa burgewa cikin wancan ba wannan duk ana samo shi ne akan in ka kyautata tsakaninka da Allah a boye sai Allah ya kyautata ayyukanka a bayyane bayan Allah ya faɗi wannan ayar ta hijabi ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambayi mata abu ku tambayi su ta bayan hijabi idan sahabbai za su tambayi matan Annabi idan maza za su tambayi mata wani abu in za su yi magana da su tabbata mata ne suna da hijabi sai Allah ya keɓance wasu waɗanda su ba sai sun sa hijabi ba sai Allah ya ce la junaha alaihinna
ولا إخوانهن ولا أبناء
ɗin sai Allah ya kebance wasu ya ce la junaha alaihinna fi aba'ihinna babu laifi ko mata ba su sa hijabi ba game da iyayensu in dai iyayensu ne za su gansu mutum yana cikin gida da ƴaƴa ne mata to ba dole sai sun sa hijabi ba a ce dole fi jikinki ga babanki a'a babanta ba dole bane sai ta sa hijabi gaba gare shi Allah ya yafe mata sa hijabi gaba ga babanta wala abna'ihin haka ƴaƴansu uwa da ƴaƴanta sai a ce rufi jikinki ga gashinki ya fito ga hannuwanki sun fito ga kafarki ta fito a'a ga wuyanki ya fito yana halatta mace ta tsaya gaban ƴaƴanta babu hijabi ƴaƴanta maza wala ikhwanihinna haka ne ƴan uwanta mace tana aiki ɗaya da mutane wanda ke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ya halatta ta tsaya babu hijabi ba a cewa sai kin rufe gashinki sai kin rufe wuyanki sai kin rufe damutsan hannayenki sai kin rufe ƙafafunki in kina tare da yayanki uwa ɗaya uba ɗaya kina tare da tawayenki wanda ciki guda kuka fito kina tare da ƙaninki uwa ɗaya uba ɗaya kina tare da yayanki uba ɗaya kina tare da ƙaninki uba ɗaya kina tare da yayanki uwa ɗaya tare da ƙaninki uwa ɗaya wannan babu laifi ko baki sa hijabi ba wala abna'i ikhwanihinna haka babu laifi ko sun tsaya babu hijabi game da ƴaƴan ɗan uwansu maza wannan ɗan yayanki ne wannan ɗan ƙaninki ne ga yanan baki da hijabi ba dole bane sai ke sa hijabi shi muharraminki ne kowanne da aka faɗi cikin wannan zai iya tafiya da ke mai nisa ku yi tafi Makka tare a ce ga maharaminki ku je Dubai tare ku je America tare ko ina ma za ku je tare yana halatta ku je tare wannan muharraminki ne sai Allah ya ce wala abna'i akhwatihinna da kuma ƴaƴan uwansu mata zaka dan yayyaki dan kanwaki babu laifi ya yi tafiya tare da ke babu laifi ya ganki babu hijabi babu laifi ya ganki babu dan kwali babu laifi ya ganki damtsin ki waje babu laifi ya ganki kafan ki waje duk wa'annan inda ai ake boye musu shine al'aura mafi karfi misali abin shafi daga kirjinta zuwa guwayunta wannan ya kamata duk ta boye su ga wa'annan bayan ta balaga ta kai matsayin ana ganin shawarta to ko ga mahaifinta ko ga danta ko ga bata barin daga kirjinta zuwa guwayunta amma inda ba nan ba don wuyanta don kafadarta don kafafunta don kwabrinta don damutsan hannuwanta don kanta sake ga wa'annan duk babu laifi domin wa'annan muharramanta ne sai Allah ya ce wala nisa'ihinna haka matansu matan wa matan muminnai baka in kina cikin mata ɗan uwanki gidan buki muminnai babu laifi don ke tsaya babu ɗan kwali babu laifi don kin tsaya kafarki kwabrinki waje tafin kafarki waje jamutsan hannuwanki waje wuyanki waje don kin sa gyale don kin cire gyale kin aje in kika sa dogon hijabi da niqabi kika je gidan biki dukkanin su muminnai ne duk musulmi ne ki cire ki tsaya daga ke sai a baya daga ke sai tufafin ciki kawai sun rufe miki daga kirjinki zuwa guwayunki to babu laifi za ki iya zama cikin sa'in mata ne amma waɗannan irin mata an nisa'ihinna matansu na muminnai in wadda mace ba musulmi ba ce baya halatta macin da ba musulmi ba baya halatta ta ga komai ga jikin mace musulma sai abin da namiji yake halatta ya gani shine alwajhu wal kaffani shine fuska da tafin hannuwa guda biyu don haka mace musulma ba ta zuwa inda wadda ba musulma ba ta yi mata salon ta ga gashin kanta kamar ta tafi inda namiji ne ya yi mata misali inda duk namiji yake haramun ya gani a jikinki haka mace da ba musulma ba take haramun ta gani a jikinki ba ki zama da macin da ba musulmi ba ta ga damutsan hannuwanki ko ta ga ƙafafunki ko ta ga kwabrinki ko ta ga a'a in kina cikin matan da ba musulmi ba abinda kawai za ki bari fuskarki da tafin hannunki zaka ba za ki je su yi miki pedicure ba za ki je su yi miki salon ba za ki je su yi miki wani abu na jikinki ba baya halatta don shi malaman lajinar da'ima suka ce ko likita ne ma ko likita ce ma baya halatta likitocin musulmi suna sakaci na fitar hankali a wannan fannin sai ka ga namiji wai yana diba mace musulma wai yana diba mace namiji yana diba mace yayi magana ya ce aiki ne to akwai kallon turji aiki ne yake kawai don kana aiki ka kawai sai zan babu haramu a aikin ka ai ba kai ka sa maka ka'ida ba ai in dai ka diba matar da ba taka ba ka diba hannunta ka dauki bifin ta kayi haramu sai akwai uzuri ko lalura me uzuri za mu zo mu faɗi menene uzuri amma kakka tsammanin wai aikin ka ne kowa yana cewa aiki ne lecturer shi ma sai ya kebance da ita shiga motar ta su je komai ce daliba ta yace aiki ne duk baya halatta ma shi ma mai shago ta shigo shago ne na haka ko wani idan mai ce nashi ne to amma da kai da shagon ka da kai da aikin ka duk na Allah kuke kuma dole sai kun bi doka Allah baka baya halatta ga likita namiji ya doki bipin mace wanda ba mata tai ba ya sa hannu ya doka ko ya yi mata allura ko ya diba ta sai da lalura me lalura malamai suka ce na farko wajen diba mace musulma yau wajaba ta diba ta baka yi akwai mace musulma da aka hawo bata da lafiya da za a doki bipin ta za a auna cikin ta za a karbar bikin ta za a wani abu da yake kama da haka to lalle mace musulma take yi in akwai mace musulma duk wanda yayi haramun yayi duk wanda yayi sabon Allah ne yake yi magana albashin da aka baka ya koma haramun albashin da aka baka ya tashi da halal ya koma yanzu kana cin haramun wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun ya'anka wa dhurriya bil haramun fa anna yastajabu li angidanku ba za a karba ba saboda me saboda kuna cin haramun saboda dai an baka albashi ta dauki bifin mace ta dibi cikin ta ka dibi kawunta haramun ne baya halarta Allah ya haranta ma kullil mu'minina yaghuddu min absarihim haka Allah yace a ce mun maza mu'minai su runce idanunsu maganar likitanci ba ta halarta maka sai in da uzuri me uzuri lalura me lalura malamai suka ce sai in ba a samu mace musulma ba in ga mace musulma ko diba mace haramun ne in ba samu mace musulma ba kashi na biyu sai mace wadda ba musulma ba ku tuna mun ce mace wadda ba musulma ba da namiji musulmi duk ɗaya ne ko to amma an fi namiji ya fi ganin shawon mace akan mace ta ga shawon mace daga sai malamai suka gabatar da ita haka in babu likita mace musulma sai a samu likita mace wadda ba musulma ba sai a samu likita mace wadda ba musulma ba sai ta diba ta in ba a samu ba sai a samu likita namiji musulmi tunda yanzu babu ne babin lalura kaji inda lalura ta faɗo in ba a samu ba sai a samu namiji wanda ba musulmi ba shi ma lalura ne da abatta ta mutu da abatta wajen nakuda ta mutu da abatta rashin lafiyar ta ci ta kashe ta gara an samu wani yayi domin ana irtikabu akhaffu dharraini don kai namiji likita in ka diba mace musulma kai ne akhaffu dharraini ka koma dharar idan ma babu kowa ka diba ta sunanka cuta a shari'a amma cuta ai karama ce don ka gara kai da wanda a kafiri ya kamata ya wajaba cewa likitoci su kula da wannan likitoci musulmi shedan ya mantar da ni lokacin da ni lecture da National Conference na Iman na Islamic Medical something cikin wannan abu yana cikin abubuwan da ni tsara zan faɗi sai kasance na zama carried away by lecture topic din da aka bani ya kasance shi dai nayi don haka likitoci ku ji tsoron Allah kuna sakaci da yawa sai kaga a Ujut sai kaga a specialist a Sokoto a Kano namiji yana jiba mace wadda ba musulma ba wanda jiba mace musulma yana jiba mace wanda yake shi musulmi ne kuma yana jiba mace wanda yake ba daidai bane sai in an bi sharuɗa sai in ba a samu mace musulma ba a samu mace wadda ba musulma ba sannan a yi haka ta yaga ai a samu haka dole sai kun sa ƴaƴanku mata sun karanci likitanci a sa ya kasance in an kai Aisha Khadija za ta diba ta in an kai Zainab Sauda za ta diba ta in an kai Fatima Maryam za ta diba ta kaga sai a samu sakace amma ba zai yi kai ka ki barin iyakka Zainab ta je ba kuma ka je ka ce Aisha kake so ta diba to shi kuma waye batta shi ta tafi ai asali ba a zuwa boko ai in ka ce iyakka ba za ta je ta yi karatu ba ta zama likita to in ka kai matarka ba za ka samu mai diba ta ba haka dole ne mu bari ƴaƴanmu mata su fito su diba yanzu misali in aka je namiji yana diba mace ba ku shi dai da samun laifi ba duk wanda ya kamata ya kare bai kare ba zai samu laifi shi har da kai jama'a musulmi da ya kamata su kai ƴaƴansu kuma su karanta wannan likitancin su kai ƴaƴansu su koyi nasin ya kasance suke sa ruwa suke allura suke ba da magani sai kasance bai kai ba to shi ma zai samu laifi saboda haka wajibi ne gare mu duka mu iza ƴaƴanmu mata su je su karatun likitanci mu iza ƴaƴanmu mata su je su karatun nasin domin wannan wajibin na in ka kai matarka ya kasance mace za ta duba ta ya kasance an same su duk cikin wala nisa'ihinna ne har yanzu dai yana halatta babu laifi ga mata akan mata ƴan uwansu musulmi su ga jikinsu su ga al'auransu aw ma malakat aymanuhunna ko abinda hannayensu na dama suka mallaka shine bayansu, yana halatta bawanta ko namiji ne ya ga sashin jikinta, yana halatta baiwarta ta ga sashin jikinta, bawanta ko namiji ne inda baya halatta ya gani, inda babanta baya halatta ya gani, da mamanta da babanta da sauran matan da aka fadi da ƴan iyanta maza, shine daga kirjinta zuwa abinda ya yi guwayenta. Amma abinda ba nan ba, bawanta namiji zai iya kallo, baiwarta mace za ta iya kallo. Sai Allah ya ce wattaqina Allah, ya kuma ta ku ji tsoron Allah, kake je inda likita namiji, inga likita mace, kake yadda ki je inda mai salon namiji ko mai salon wadda ba musulma ba, ko mai lalle namiji ko mai lalle wadda ba musulma ba, ko mai jinka namiji ko mai jinka wadda ba musulma ba, inga musulma. Wattaqina Allah, ku ji tsoron Allah ku koye. Yanzu an ce baya halatta ga waɗannan, ina ga wanda take rataye gele ga kafada, ta hito da wuyanta kowa ya gani, da mai kabu-kabu, da mai acaba, da mai keke napep, da mai tallar mangoro, da mai tallar rake ga hanya, da babba da ƙarami, da ogan ofis ɗinsu, da ɗan uwanta ma'aikaci, da lebara, kowa ya gani. Kaga wannan iyakar lalacewa kenan. Yanzu ana magana ɗaya-ɗaya ku kar su gani, sai kuma kin buɗe kin fito kowa ma ya gani. Wannan ba daidai ba ne. Hijabi wajibi ne na shari'a da Allah ya wajabta ga mata, kuma dole sai sun yi haka. Wattaqina Allah, ya ku mata ku kiyaye dokokin Allah. Inna Allah kana ala kulli shay'in shahida, Allah fa mai shaidu ne, Allah fa wanda ya san abin da ake ne a ko'ina, shahidan wanda ilmi ne yana a wuri, sani ne yana a wuri, shi kamar a ce mai shaidu. Wanda zai shaidu shi ne wanda aka yi abu gaba gare shi, an je kotu ta ce wa aka yi gaba gare shi, wa a shaidu, to shi ne. Sai Allah ya ce inna Allah kana ala kulli shay'in shahida, Allah ya kasance bai gushe ba, mai shaidu ne akan dukkan komai. Za ka sai a kiyaye a ji tsoron Allah. Sai aya ta gaba, inna Allah wa malaikatahu
yusalluna ala an-nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
Kafin wannan babban ayar, kun ga nan Allah bai faɗi ƴan uwan uwa da ƴan uwan uba, bai faɗi kawunni da babbanni ba. Wasu malamai sun ce saboda suna matsayin, wasu malamai sun ce saboda kawu da babba za su iya ganin ki, su je su siffanta ma ƴaƴansu, ƴaƴansu ba muharramanki ba ne, cousin ɗinki ne, don haka kar su je su gane ki, sai aka ce su ki sa musu hijabi. Amma ƙauli mafi inganci sun shiga fi aba'ihinna, ni annabi Isa, ɗiyan annabi Isa suka ce na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahima wa Isma'ila, kuma Isma'ila ba uba ba ne, baffa ne ko? Baffa ne, domin ƴaƴan Ishaqa ne. Don haka ce ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahima wa Isma'ila, yana nuna cewa ka babba Isma'ila baffan su ne, ba ila annabi Yaqub ne ke magana, baffan su ne ba baffan su ne ba baban su bane, don haka baffa yana matsayin babba ba baba. Sai wannan ayar mai girma, in ku tuna farkon suratul Ahzab na ce akwai cikin wannan surar, akwai cikin ayoyin da aka fi kowace karantawa, wannan ayar tana cikin ayoyin da aka fi kowace karantawa. Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, haqiqa Allah da mala'iku ne suna salati ga annabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, ya ku inda kuka yi imani ku yi salati ga yeshi, ku yi sallama sallama. Ba ku yi salatin ba, umarni ne. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Lokacin da wannan ayat ta sauka, sai wasu daga cikin sahabbai suka ce ya Rasulullah, mun san yadda muke maka salati, amma mun san yadda muke maka sallama, muna zuwa mu ce assalamu alayka ya Rasulullah cikin sallah, muna ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, muna yin maka salati. To amma cikin ya muke mun san yadda muke maka sallama, ya ake maka salati? Sai annabi ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Don haka wannan ita ce salati mafificiya, ita ce masalatul Ibrahimiyya, ita annabi ya koyar, wadda ba ita ba in baka zan shi'ari ga 'yan bid'a ba, in baka zama da wani su kullum yana halatta a yi, salati da ba wannan ba yana halatta ai ko wace salati da ba wannan ba in cikin ta babu dokar haƙin Allah a baiwa annabi ko rage ma annabi haƙi yana halatta ai amma duk salatin da kai to bata kai wannan salati ba don shi wasu daga cikin malamai suka ce musamman malaman Shafi'iyya to ai mutum ya ce ya rantse da Allah sai nawa annabi salati wanda ita take kowace to ba zai zama ba zai fidda kono ba sai salatul ibrahimiyya yayi ita ce an wadda tafi kowace domin ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar a wani lokaci a lokacin da aka tambaye shi da akwai wadda tafi ta da ita zai koyar la yajuzu ta'khirul bayani an waqtin haja bai halatta a jinke ta bayani lokacin da ake bukata sai lokacin sahabbai suke bukatar su ji salatin da tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu wannan salatul ibrahimiyya amma ba dole bane sai ita mana allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم duwa da kai cikin wannan tayi amma dai salatul ibrahimiyya ita ce inganta ya muka gane cewa duwa wannan sunni saboda ijma'in magabata da yin su littafin hadisi da bukhari aka gama kutubu sita aka zo masani da majami' da musannafat da mustakhrajat dukkanin su in za su rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam haka aka rawaitowa haka yazo daga qurunul mufaddala da wanda suka zo bayan su haka suke yi ijma'in su akan haka sai ya nuna cewa lalle yana halatta ayi haka yi ma annabi salati yana ɗaya daga cikin mafi abinda ake neman kusancin Allah da shi sayyima annabi salati yana cikin abin da ake neman kusancin Allah da shi saboda me saboda Allah yake ayya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani sallu alaihi wa sallimu taslima ku mai salati ku mai sallama yin sallama ku je da ayat take innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi Allah da malaiku ne suna salla ga annabi suna salati ga annabi wata an faɗi wanda as-sama kenan Allah da malaiku sawa na ƙasa ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani na mutane da aljannu sallu alaihi wa sallimu taslima ku mai salati ku sallama wata annabi sai hada da na sama da na ƙasa kowa salati yake mai kowa ambato ne yake sallallahu alaihi wasallam Allah da malaiku a sama sune mai salati mutane da aljannu a nan ƙasa Allah ya umurce su da cewa su yi mai salati don haka salati dole ce wajibi ce koda su dai a rayuwa dole ce mutum ba zai yi shekara 20 ba bai taba annabi salati ba ya bar wani babban wajibi kamar wanda ya bar wani duk wani babban wajibi domin Allah ya umurni da ya ce ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima akwai wuraren da ake wa annabi salati suna da yawa cikin su Sheikh Abdullahi Gwandu ya faɗi wasu su a cikin littafin dai sabilu sunna al musilu ila al janna wa jiwarillahi bil minna littafin da muka yi mata hakiki kuma ina tsammanin mun karanta littafin a wannan masallaci haka cikin wuraren da ake so a wa annabi salati Shehu Abdullahi yace Shehu Abdullahi Gwandu yace wa min hubbihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kasratu salati alaihi yawan yi mai salati in ana son a gane kana son annabi ko kai kanka kana son ka gane kana son annabi to ka yawaita yi mai salati yawaita wa annabi salati alamu ne na kana so rai sai yace walti zamu hada lazimtatta ba'da tashahudi baya an kare tahiyya idan kowace tahiyya ta kare tana yin salati mafi yawan malamai suna cewa tahiyya ta karshe amma dai har tahiyya ta farko babu dalilin da ke cire ta baka sai kasance a tahiyya kana wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kana lazimtatta shine ko da yaushe kana yi wa qabla addu'a da kafin addu'a don shi ake cewa sallu ala nabiyil karim za addu'a ko Shehu Abdullahi ya ce wa qabla addu'a kafin addu'a ana so a yabi Allah sai a wa annabi salati sannan a yi addu'a kuma yadda yake cikin tahiyya sai an fara at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat sai an yabi Allah sannan a zo a yi salati sannan a zo a yi addu'a Allahumma inni a'udhuka min adhabi jahannam da sauransu don haka ana fara yabon Allah a wa annabi salati sannan a yi addu'a wa ba'dahu inji Shehu Abdullahi ya ce da bayan addu'a bayan an gama addu'a ana wa annabi salati wa li sama'i ismihi da lokacin da aka ji sunan shi lokacin da aka ji an ambaci sunan annabi aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani yana cikin dalilin da ya samu ka sanya ko zan zo gare shi kaga malaman hadisi suka fi kowa yawan wa annabi salati duk hadisin da aka rawaito a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take da ka zauna majalisin da ake karatu a ce qala rasulullahi baka ce sallallahu alaihi wasallam duka yi guda Allah zai ba goma idan aka karatu aka tashi baka fahimci komai ba ka samu Allah ya ce ma salati goma 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 ba iyaka ka tashi ka tafi ka ka samu babban rabu don shi ku dinga halartar majalisan da ake karatu musamman na ahlus sunna ba majalisin da za a karatu da magariba har isha ya kare ba a ce annabi ya ce ba ana ta karanta umrul qais ya ce da wani ya ce a tashi babu lafiya karanta umrul qais amma dai alhaji ba imam annabi salati wani umrul qais na ranka da shi tunda yana can kahiri ne ya rasu sai musulunci yayi abin da yayi to kaga amma kana annabi salati annabi salati annabi salati har da kake karatu halal har da kake islam studies din dai yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati da yawa a wajajen karatu shine don haka wani sama ismi da inda aka ji sunan shi wata tabatihi da inda aka rubuta shi haka masu social media masu Facebook masu Twitter masu WhatsApp masu waye kar ku ce annabi ya ce ku yashu ku ce sallallahu alaihi wasallam kai ma ka zo ka karanta wani ya ce annabi ya ce sai ka ce sallallahu alaihi wasallam saboda me ya ce wani kitabati da inda aka rubuta shi wannan ya tafi ya samu asali daga dun marubuta tusa da aka fara ta'alib wata sane in marubuta suka rubuta sunan annabi za su ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa indal adhani da lokacin kiran sallah in an yi kiran sallah aka gama kiran sallah sai a wa annabi salati ba in ka ji mai kiran sallah ya ce la ilaha illallah sai ka ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam in ka ji ya ce la ilaha illallah kai ma ka ce la ilaha illallah sannan ka dawo da salati domin annabi ya ce idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu in kun ji mai kiran sallah ku faɗi abin da yake faɗi doka in ka ji mai kiran sallah ya ce la ilaha illallah kai ma sai ka ce la ilaha illallah saboda me saboda annabi ya ce in ka ji ya ce kai ma ka ce to kai kuma daga baya sai ka wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati doka ana gama kiran sallah ba allahumma rabb hadhihi da'wati tama ake ba ne ake fara yi salati kiran sallah abubuwa nawa ne lake da shi biyar kamar da Sheikh Bakar Abdullah Abu Zaid ya ce cikin tasmiyud du'a na farkon su shine idan sallati mun mu'adhdhin fa qulu mithla ma yaqulu in ka ji mai kiran sallah ka faɗi irin abin da yake faɗi na biyu sai me sai ka wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati na uku sai me allahumma rabb hadhihi da'wati tama wa salati qa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad akwai sabanin malamai wajen inganta ta amma zuwa nan ya inganta babu sabanin malamai na uku kenan na hudu sai me sai raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya nabiyya sai me sai kai makanka addu'a wayannan abubuwan guda biyar suke da alaka da kiran sallah don haka wayanda sun ji an ce la ilaha illallah ba su cewa la ilaha illallah sun yi kuskure sun bar wani abu in mai kiran sallah ya ce la ilaha illallah kai ma kana cewa la ilaha illallah sannan sai ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati haka mai kiran sallah da can wajen kiran sallah yake tsayawa wa annabi salati yayi kari cikin kiran sallah wani a speaker inda yake kiran sallah da yake wa annabi salati yi ma annabi salati bai cikin lafuzan kiran sallah a kiyaye bai cikin lafuzan kiran sallah ibada ce mai zaman kanta na kakka rage ta kasa ta cikin wata ibada a'a ka girmama annabi kai mai kai yadda ya ce kai na kai kiran sallah da lafuzan da ya koyar da kai sannan kai mai salati bayan ka gama kiran sallah shi Abdullah ya ce wanda cewa inda dukulil masjidi da wurin shiga masallaci ya zo shiga masallaci me ake cewa bismillahi sai a ce wassalatu wassalamu ala rasulillahi allahumma tali abwaba rahmatika sai ya ce wa indal khuruji da wajen hita masallaci shi ma ana wa annabi salati ya zo hita masallaci ya ake cewa ake bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi kun ga mai salati sai a ce allahumma tali abwaba fadlika Allah ka buɗe min kofofin falalarka masallaci ana zuwa neman rahama da an fita masallaci ana zuwa wajen neman abinci ne shine falala don haka ana zuwa wajen neman falala da ka an fita masallaci ana neman a cikin kamar da Shehu Abdullah ya ce kamar da cikin hadisi sai ya ce wa yawmal jumu'ati da ranar jumu'a shi ma ana yawan taime salati saboda hadisin Aus bin Abi Aus wanda yake akwai sabanin malamai wajen inganta shi amma da wasu malamai sun hassana shi don haka ana yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati a nan wurin da ina kuma da ko ina kuma da ko ina da in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka ambace ni inda shi ke bai yi min salati ba shine mafi zama bakhili shine mafi zama marwaci in ana neman wanda yafi kowa rowa shine za a ce annabi muhammad sai shi bai ce sallallahu alaihi wasallam ba haka ya ambace shi salati ake mishi da ina kuma da inda damuwa ta yi ma yawa duk wanda damuwa ta wa yawa duniya ta yi ma daurin minti ta daure sama ta daure kasa bakin ciki ya dame ka carry over sun yi ma yawa spill over sun yi ma yawa abubuwa sun dame ka kaji aiki baka samu ba abinda ake duk wannan damuwar ta tafi shine yawan wa annabi salati ake yawan wa annabi domin shi da kanshi sallallahu alaihi wasallam yace tana maganin damuwa in ka sa rayuwarka annabi kake wa salati to zaka tafi zaka yi maka maganin damuwa zaka samu sauki a rayuwa kamar yadda hadisi ya inganta daga Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu yace kuntu ya rasulullah inni ukthiru salata alayka ce ya manzon Allah ina yawaita yi ma salati sai ce fa kam aj'alu laka min salati nawa zan sawa ga ma salati wato ya zan raba lokaci na in tashi da daddare in tashi wajen ibada in awa guda zan minti nawa cikin su zan yi ina yi maka salati kam aj'alu laka min salati percentage nawa cikin dari zan sawa nayi ma salati ya annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ya ce ma shi ita duk abin da ka ga dama ka sa qala sai ya ce fa qultu arruqa in sa rubu'i ɗaya bisa hudu in tashi zan ibada ta awa ɗaya in keɓe minti 15 dukkan ina kewa salati qala sai annabi ya ce ma shi ita duk da ka ga dama fa in zitta fa huwa khairul laka in ka kara daga 1 bisa 4 to yafi ma alkhairi in kai min salati fiye da minti 15 da zaka ibada to yafi ma alkhairi qultu annisu nice rabi in tashi zan ibada ta awa daya in mai da rabi awa minti 30 kai zan dinga wa salati qala sai annabi ya ce ma shi ita duk da ka ga dama fa in zitta fa huwa khairul laka in ka kara daga rabi shi yafi maka ala qultu fa thuluthaini nice duk bisa uku ya rasulullah in tashi ibada awa daya in sa maka biyu bisa uku ya zama minti 40 salati ɗaya ce nake yi qala sai annabi ya ce ma shi ita biyu da kaga dama fa in zitta fa huwa khairul laka in ka kara da biyu bisa uku to shi yafi maka alkhairi qultu sai nace aj'alu laka salati kullaha in sa duk lokacin kai nake wa salati duk in ni tashi gaba ɗaya kai zawa salati qala sai annabi sai ya ce idan tukfaham maka in kai yi haka za a yi maka maganin duk damuwarka in ya kasance ka tashi ni kawai zaka tawa salati tukfaham maka za a gafarta za a isan maka duk damuwarka wayughfaru laka dhanbuka kuma za a gafarta maka zunubinka don haka in kawwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati duk lokacin ka kasa shi kake wa salati to za a biya ma bukatunka sannan za a gafarta maka zunubanka abinda ka himmantu da shi zaka samu dacewa zaka a yawaita yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati kai mai salati kana bisa mashin ɗinka kana cikin motarka kana cikin ofis ɗinka kana tafiya kana zaune kana aiki kina girki kina shara ko da yaushe a dinga wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati in kina saurin tafsiri ko wa'azi ko karatu aka ambace shi kake yarda ya wuce baka ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hancin wuce mala'ika jibrilu ya zo min yace duk wanda an ka ambace ni inda shike bai yi min salati ba Allah ya turmuza hancin shi don haka a yawaita yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati kada a gaji a fiqhance in ka zama a waje aka ambace so eh kai mai salati to ta isa amma a fiqhance amma a ladance bata isa ba kuma yanzu zaka gane me yasa bata isa ba yanzu in aka ce duk aka ambace shi kai mai salati za a baka 10,000 ga Allah in kai ne farko kana cewa ta isa baka cewa ta isa duk aka ambace zaka koma yi ne aka koma baka 10,000 in kai ne son naira 10,000 ne in mai son dala 10,000 ne zaka dai an ce za a baka abin da kake so zaka yi ta karawa zaka salati gare shi ko da yake Imam Nawawi ya nuna cewa in an yi so ɗaya ta isa amma ta isa ne akan kifaya ba akan ta isa a wajen falala ba zaka sai a yawaita yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi yace cikin wani hadisi man ka'ada qaumun maq'adan mutane ba su taba zama a wajen wani bagire ba na zama la yakuna Allah wanda ba su ambaton Allah a wurin wala yusalluna ala an-nabi wanda ba su wa annabi salati illa kana alaihim hasaratan yawm al-qiyama face wannan wurin ya zama hasara da nadama gare su ya zama nadama gare su ranar alkiyama wa in dakhalul jannata koda sun shiga aljanna saboda ladar da ake samun ta salati, sai zan kun zamna a wata majalisa da kuke hira har a tashi ba wanda ya ambaci Allah, ba wanda yawa annabi salati, to lahira ku ka shiga aljanna sai kai dana sani, sai kai nadama da wannan majalisin nawa annabi salati. Na ka saba da majalisin ku, in an zamna kai salati office din ka kai da ka shiga ka fita baka yi ma annabi salati ba, baka ambaci Allah ba. Abokan zamanmu na wannan kasar in suka shiga office din su abin da suke fara sai sun fara addu'a, sun munce da sun fara addu'a, to kai kuma ka zamna ka tashi baka wa annabi salati ba, ka zamna ka tashi baka ambaci Allah ba, in kai haka lalle baka kyauta ba. Don haka cikin inda Abdullahi Goji ya fadi akwai yi ma annabi salati wurin ran Juma'a da daren Juma'a, kamar da wancan hadisin ala khilafin bainal ulama fi sahihi, amma kauli mafi inganci insha Allah ya inganta waka ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a wurin. Yana halatta a yi ma wani wanda ba annabi ba salati, a ce a kira wani shehi ko wani babban malami ko wani dan siyasa, a ce tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Malamai mafi yawan sun tafi akan cewa wannan baya halatta. Akwai wasu da Allah ya ce wa salli alaihim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, in mutane suka kawo zakka kai musu salati. Don haka in suka kawo annabi ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa, Allah kai salati ga mutanen gidan Abu Aufa in sun kawo zakka. Hakanan yana halatta a yi ma wasu salati idan aka haɗe su da annabawa, kamar a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ali Muhammadu ba annabawa bane, amma ga sunan ce Muhammadin wa ala alihi, ya zo a hadisi ingantacce cikin sahih Bukhari, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Kaga wannan kuma duk ba annabawa bane. Haka ya guda daga bakin magabata da manyan malamai suna cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Haka babu iskali, yana halatta a yi ma wani salati in an shigo da shi cikin annabawa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din. Kaga duk wani ya shigo ne ba shi aka kebance ba. Haka lokacin kawo zakka, ya kawo ma annabi zakka, yana cewa Allahumma salli ala ali fulani, yace Allah ya yi salati ga mutane. Amma daga baya haka kawai a kebance wani mutum a dinga yi mai salati kamar da ake wa annabi salati ambatai, a ce alaihi salatu wassalam, ko a ce tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Mafi yawan malamai sun tafi baya halarta. Ibnul Qayyim ya yi wannan magana cikin Jalalul Afhami, Imam An-Nawawi ya yi wannan magana cikin Sharhin Sahih Muslim, Imam Abi Iyad ya yi ta a cikin littafin ne Ash-Shifa da kuma Sharhin Sahih Muslim. Bai karanta muku abin da Abi Iyad ke cewa in ban magana wayancan malamai, saboda lokaci musamman ma magana ta kunshi irin magana Ibn Kathir ya yi wannan magana, ta kunshi magana irin Imam An-Nawawi ya yi wannan magana, ta kunshi magana Ibn Qayyim ya yi irin wannan magana. Ga abin da Abi Iyad ke cewa, yace wallazi zahaba ilayhi muhaddiquna, abinda al-muhaddiquna suka tafi cikin malamai masu tahqiqi, wa aminu ilayhi, kuma nima Abi Iyad yake karkata zuwa gare shi, ma qalahu Malik wa Sufyan rahimahumullah, abinda Imam Malik da Sufyan al-Thawri Allah ya musu rahama suka ce, wa huwa Ibn Abbas, kuma an rawaito wannan daga Abdullah ibn Abbas, wa ikhtarahu ghayru wahidin min al-fuqaha'i, kuma da yawa cikin mallaman fiqh wal mutakallimina da mallaman tauhidi an sun sadi haka, annahu la yusalla ala ghayril anbiya'i, cewa ba a salati ga wa'inda ba annabawa ba, inda zikrihim ya ambace su. Ka ambaci wani mallamin ga ko wani siyasa kace sallallahu alaihi wasallam, to ba a haka. Bal huwa shay'un yahtassu bihi al anbiya'u, wannan abu ne wanda annabawa suke kebanta da shi, tauqiran saboda girmama su, wata azizan saboda karfafa al'amarin su, kama yukhassu Allahu ta'ala inda zikrihi bitanzihi wa taqdisi, kamar da Allah ake tsarkake shi da subhanahu wa ta'ala malikul quddus wa ta'zimi, da girmamawa irin tashi, wala yushayikuhu fihi ghayruhu, ba a hada wani da shi, ba a cewa annabi azza wa jalla, wa in kana annabi azizun ne kuma jalilun ne, Allah yake azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rufu, amma ba a cewa annabi sai ka ce aziz jalla azza wa jalla, a'a, wannan abu ne wanda ya kebanci Allah tabaraka wa ta'ala. Haka salati ta kebanci annabawa, sai ce wala yushariku wakadhalika yajibu takhsisun nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa sa'iril anbiya'i bis salati wat taslim, haka yana wajaba a kebance annabi da sauran annabawa da yin salati da sallama wala yushayiku fihi siwahu babu wanda ke musharakarsu ba wanda ake tarayya da su wani su ayi tarayya da su cikin su kama amara Allah bihi bi qawlihi kamar yadda Allah ya umuni da haka da cewa da yayi sallu alaihi wa sallimu taslima Allah bai ce ayi salati zai ce sallu alaihi ku yi salati gare shi wa sallimu taslima ku yi sallama yin sallama wa yudkaru man siwahu ana ambato wanda ba annabawa ba min al'immati na manyan mallamai da shugabanni wa gairihim da wasu su bil gufrani sai a ce gafarallahu lahu wa ghiza da ce radiyallahu anhu kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kine walladhina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan sahabbai yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana Allah ka gafarta muna wani ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kun ga Allah ya faɗi abinda ake cewa mu'minai wanda suka gabata wa qala Allah ya ce wasabiquna alawwaluna wanda suka yi rigaye na farko minal muhajirina na sahabbai da suka yi hijira wal ansari da al ansari wanda suka tarbe su madina walladhina tabauhum bi ihsanin da wanda suka musulunta lokacin fatahu makka da lokacin sulhul hudaybiyya sune walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum Allah ya yarda da su doka sahabbai an ce sayyidina abubakar yana cikin al muhajiruna sai a ce radiyallahu anhu yana ce sayyidina umar sai a ce radiyallahu anhu yana ce sayyidina usman sai a ce radiyallahu anhu yana ce sayyidina ali sai a ce radiyallahu anhu saboda me suna cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina yana ce sayyidina sa'd bin mu'adh sai a ce radiyallahu anhu yana ce sayyidina sa'd bin ubada sai a ce radiyallahu anhu yana ce sayyidina abdullahi bin rawaha sai a ce radiyallahu anhu saboda me saboda suna cikin wal ansar suna cikin mutanen madina yana ce sayyidina muawiya sai a ce radiyallahu anhu yana ce sayyidina abu sufyan sai a ce radiyallahu anhu yana ce sayyidina yazid bin abi sufyan sai a ce radiyallahu anhu saboda me suna cikin walladhina tabauhum bi ihsanin doka haka ake sabai suka kasu su me ake cewa yace wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari walladhina tabauhum bi ihsanin sai a ce radiyallahu anhum doka ya ambaci sahabbai ana ce radiyallahu anhum ya ambaci mallamai sai a ce rahmatullahi alaihim ana nuna min lokaci yayi gobe zan karanta insha Allah zan karanta muku magana Ibn Abdul Bari a cikin al-Istizkar sharhin da yawa muwatta Imam Malik shi ma magana da yayi da hujjar da ya kafa na cewa ba a ce mu wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam don haka wannan shi ya taho daga magabata wannan shi ya kamata a yi ana nuna min lokaci yayi abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskurenmu Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da muke ansa
Allah ya saka wa wannan ke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fatan da kun kusa lafiya Allah ya kare ku daga tsoron Allah mallan Allah ya ba ku masa fara
sai sai mu tallafin marayu
wallahi kafa ta yake da hukunci da ko tsoron dole idan mutum zai kwanta dole na yi ta gani mutane suna cewa karatu ne
hadith ya tabbata cikin sunan Abi Dawud da isnadi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata sura mai aya 30 ta tsirar da mai karanta ta daga azabar kabari karanta suratul mulk yana tsirar da mutum daga azabar kabari babu laifi ka karanta in zaka kwanta wallahi ta'ala
wannan ce assalamu alaikum Allah ya barka mala to ko yana halatta idan ka ga wani wani mace
sai da gidan da ka dika misali ka ganta da gari malamai suna cewa yana halatta suna kafa hujjar hadisin da ke Bukhari da Muslim na Jabir da yanda ne wata mata cikin mutanen Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ganta ya ce ban ganta ba ya ce unzu ila ma yaduka ila nikahiha ka je ka kalli abin da zai saka aureta kasan nan malamai sun ce yana halatta amma yana halatta bil ma'ruf kuma in ta kiyarda kuma ba dole bane ta jabir cewa wa kuntu atakhabba'u laha tahtal kirabi ina koyewa tsakanin ikin da bino yake shiga gona sai in gani in ta aje tufafinta من الغريب ليس بغريب شيخنا فضيلة الشيخ أبو موسى العباد حفظه الله ورعاه وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواه يكي تشيوى بايا هلتا همو تنزيجي وجني ما أوي ما تشيه غنيتا تساهودا وتساوني أوي دول لك تجو هكذا ina cewa in tayi haka nan albushu ne ومن gashara fa laysa minna zaka duk wani abu da zai sa ta kare kyau da hoda ta yiwaye baya halatta dole zaka ce hoda ta fito da fuskar ta haka nan babu komai da komai wallahi ta'ala ala
zaka ka cika
yake take akwai abu a cikin ta amma dai fuskar ta da komai ba ta sa kawa ba ta sa dan kunne ba ta sa komai ba ta sa haka zaka fito a ganta inda take haka ko Sheikh Muhammad bin Salim al-Uthaymeen ma yana da fatawa akan haka Allahu akbar
wanda ke salama alaikum ma ni ne da na kira sunan matata ina cewa bi Allahu anha shin ba da haka
bai kamata ba rabbi Allahu an ka jo inda aka kiba sai tana cikin sabiqul awwali yula min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabi'un bi ihsani tarabbi ga wani ba laifi bane tarabbi ga wani ba laifi bane abinda Allah ya fi kamar san mai shi'ar kamar da ya koma shi'ar ne na sahabbai a musu tarabbi sai ka ɗebe shi daga Yesu kamar suwa ga wani ban shi'ar ɗin shi ne to wannan shi'ar bai kyautatu ba amma tarabbi ga wani an ce radiyallahu ala wani wannan baya haranta wallahu ta'ala
kai ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya kara wa nan lafiya da ni safara dan Allah mallan ai ne sai ha kai abin da ya faru gare ni mallan ina tare da wata yarinya da nake soyayya da ita har ma ta kai ga muna mu'amala irin ta masu aure amma ko mu ba hawa ta kama mu ta aure da ni amma ko mallan yanzu na kai matsayin in kai da mata aure sai ke gani kamar duk wadda zan tsaya sai ne kamar ba za ta so ni ba kamar wacce shi ne nake neman fasiha daga gare ka don Allah ba ya kamata ne yanzu a tarwa lada
yanzu abin da ya kamata ka shi ne ka tuba zuwa ga Allah da kai da ita ku yi istibra'i ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar Allah ku yi taubatun nasuha tuban zagabunin ku daina ku bari sannan yana halatta ka aure ta kuma ita ta fice canta ka aure bisa ga kowa baka nima bani baka shawarar ka je ka aure wata wadda ba ita ba ka aure ta bayan kun yi tuba kun yi istighfari insha Allah Allah zai yafe muku Allah ya yafe muku ya yafe muna namu kurakuren gaba daya wallahi ta'ala
wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mallan yana da hukuncin mutanen da suke zaune a gidan wasu ƴan uwansu saboda dalilin karatu wata sana'a kuma suke kallon matan gidan da yaren gidan ba tare da hijabi ba kuma akwai halaccin aure a tsakanin
wannan mun karanta a jiya cewa baya halatta duk wanda ba waɗannan da aka faɗi ba cikin tafsiri yanzu to baya halatta don haka ya kamata a kula zama cewa iyan riko ne iyan sun zo karatu ne sun zo zama su yi kasuwanci ne sun zo kaza da kaza wannan baya halatta in ba waɗanda aka faɗi ba waɗanda suke cikin muharamai baya halatta wani ya dinga shiga gidan wani da sunan abokin baba ne har ya ina kallo ƴaƴa ne mata da mata ne wallahu ta'ala a'lam
wannan yake shin malami ne ne hukuncin macen da aka sake ta sake uku ta ce ba za ta bar gidan ba saboda tana da ƴaƴa sun kai uku maza idan ana so ta bar gidan sai dai a kama mata haya ta zauna ita da ƴaƴanta shin ko haka abin yake a musulunci
boyan Allah gaskiya tana da ƴaƴa kuma tana ganin kila ba su ta da ba su amma dai a musulunci wanda aka saka saki uku to ba ta da sufna ba ta da nafaka akan kauli mafi inganci ba ta da sufuna ba ta da nafaka hadisin Fatima yana nan cikin sahih Bukhari da Muslim baka baya wajaba a bata yayi mata saki uku in aka sake ta ne saki daya ko saki biyu ko saki da yake akwai raj'a yake wajaba a bata sufuna da nafaka askinuhunna min haythu sakantum min mujrikum wa la tubaruhunna litubayyiqu alayhinna wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahunna wa in awdana lakum fa atuhunna ujurahunna baka in bata da ciki kuma sakin ba ga jiki bane to baya wajaba a bata wurin zama baya wajaba a bata abinci amma kuma an kyautata an bata yayi kyau wallahu ta'ala ala
nace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ubangiji ya kara lafiya da nisan kwana mai albarka malam mutum ne suka samu hatsaniya da matarsa sai iyayenta suka nemi su fike ta sai ya yi mata saki daya daga baya sai ya kama aurenta sai babanta ya yi karanci kotu sai kotu ta raba auren su da sharadin da zai sake ko da zai sake kama auren su sai babanta ya ce ko bayan rayuwa ta yi bai yarda su sake aure ba kuma idan aka yi shi kada Allah ya sa masa albarka bayan rasuwan babanta sai suka daidaita tsakanin su kuma ɗan uwanta suka ce ba za su yarda da wannan ba don Allah malam ya halatta a sake mai da auren su ko ya halatta ba
na farko dai duk abin da ya kai har akai kotu ta raba aure to akwai cutarwa ciki sosai babanta sun ta kai da ya hana ta aure ka kila kai wani misbehaving kai wasu abubuwa da basu dace ba wanda sun yi girma sosai in suka hana ta auren ka akan abubuwan da kai a baya babu laifi amma mutum ya saki mata ta a ce a mai da ita a ce ba yi babu daidai bane Allah ya ce wala ta'buluhunna an yankihna azwajahunna idza tarabaw bainahum bil ma'ruf kada ku hana su zuwa aure matansu ko koma ga mazansu idan dai sun yarda da wani abu ma'aru wani abu sananne to kai naka ba ma'aru bane ga duka alama cutarwa ana gudun kila ka koma cutar da ita fiye da waccan to da haka ita kanta babanta an yi haka an raba kotu an je haka ban ba ta shawarar ta koma fa rijalu siwahu kafe wallahu ta'ala
alam mala ina cikin wata lati ana surutu kamar ina cikin kasuwa mala me yau kuce haka
babu kyawu wajen itikafi ba wajen surutu bane wajen bauta ne da keɓancewa a yi bautar Allah don haka babu kyawu sai ka tashi sai ka yi musu nasiha ka ce jama'a itikafi ya kawo ba surutu ba ba magana ba don haka babu kyawu wallahu a'lam
mala ina halatta na itikafi ya tafi waje ya nemo abinci
ya kamata mu yi magana game da itikafin gaba ɗaya mai ko
gobe
a yau 19 ga wata gobe 20 ga wata gobe ake shiga itikafi gobe da magariba
gobe a shiga gaba ɗaya
to ai karatu ne inda aka sa shi kuma zai kuma su gibi to itikafi kamar da kuka sani yau muna 19 ga wata mafi yawa karatu nan zai isa mutane 20 ga wata wani wuri ma sai 21 ga wata don haka itikafi sunna ce mai girma a asabi yake ma itikafi mutum ya zance abu kamar cikin suratul anbiya da Allah ya ce annabi Ibrahim ya ce mutane qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifuna wato su mutane annabi Ibrahim suna itikafi ne wajen gumaka ya ce me wannan gumakan ne ga kun dukufa gare su dukufa ga abu ka keban cikin ka kana tayi shi ake ce ma itikafi ana yi ne a masallatai bayan shigowar musulunci Allah ya ce ma annabi Ibrahim watahir baitiya lit-ta'ifina wal-aakifina war-ruk'i sujud ku tsarkake dakuna na gidaje na masallatai na ga masu tawafi da masu itikafi da masu ruku'i suna sujuda shine sallah abubuwan da ake masallacin Makka guda uku ne na farkon su tawafi na biyu su itikafi na uku din su shine sallah kuma itikafin nan ana yi ne dukkanin masallatai ne Imam Bukhari yayi babi a cikin Sahih Bukhari yace babul itikafi fil ashri al awakhir wal itikafi fil masajid kulliha wa qawlihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid haka sai Allah ya jami masajid yace dukkanin masallatai wannan shi yafi inganta akan hadisin Hudhaifa da ake sabani ingancin shi da yace la itikafa illa fil masajid salat ko salati masajid wanda yake lokacin da ya fadi sahabbai kamar Abdullah ibn Mas'ud su yi mai inkari da Abu Musa al-Ash'ari da wasu sahabbai suka ce zai yi kai kan mance wayancin suka tuna da sauransu don haka ana itikafi ne a dukkanin masallatai ya fi lada ya shi masallacin Makka ko masallacin Madina ko masallacin Baitul Maqdis shine ma'ana akan ingancin la itikafa illa fi salati mazajiku wa in ce masallatin itikafi cikin su to yafi lada yafi kammala wannan kenan mai itikafi yaushe yake shiga itikafi ana shiga itikafi ne kafin rana ta fadi ko rana tana faduwa na 20 ga watan azumi na hukunin halitta itikafi ko da yaushe ko azumi ko ba azumi ba amma annabi ya zo cikin sahih bukhari cewa hadisi na Aisha yana itikafin kwana 10 na karshen ramadana to idan zaka yi itikafin dare 10 dare 10 na karshen ramadana zaka yi ne na ran 20 ga wata rana ta fadan ba kana ciki yazo a sahih bukhari da muslim hadisin na Aisha radiyallahu anha cewa annabi yakan shiga wurin itikafi ne bayan yayi sallar asuba amma ya malamai suka fassara shi kamar da Imam Nawawi yace bayan Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen annabi hema ake mai tenti ake mai cikin masallaci ne inda yake shiga wajen itikafi yakan shiga itikafi ne idan rana ta fadi na 20 ga wata dalili hadisi na Aisha yana itikafin darai 10 to wannan shine dare na farko cikin darai 10 don haka yana shigowa masallacin itikafi ya shiga inda yake kebancewa yana ibada sai bayan an gama sallar asuba sai ya shiga cikin tenti ne ya kebance yana ibada yayi azumin yayi itikafin 10 na farko yayi itikafin 10 na tsakiya yayi itikafin 10 na ƙarshe yayi itikafin 20 gaba daya yayi itikafin 10 na farkon Shawwal don haka mafi ƙarfin su a itikafi sune na 10 na ƙarshe na Ramadan domin su ake neman Lailatul Qadr a cikin su in mutum ya shiga itikafi so aka ya dage da ibada ya dage da bauta Allah a wannan lokaci babu mai baka shawara ka shiga da smartphone a cikin wayan itikafi waya mai data wanda kai Facebook babu uzuri a Facebook bale lalura uzuri ma babu haja a Facebook a Twitter a WhatsApp group kana ganin abin da ake turuwa wannan ko alama bai kamata ba kana ya shiga da waya a kira ka zai akwai lalurar kiranka matarka tana son ta yi magana da kai game da gida mahaifinka mahaifiyarka jama'a suna son su yi magana da kai akwai uzuri ko lalura amma a Facebook baka da uzuri ko lalura na Facebook ka shiga da shi wajen itikafi ka buɗe Facebook ko ka buɗe Twitter ko ka buɗe WhatsApp ko kai WhatsApp groups dukkanin su waɗannan babu buƙatar su don haka mai itikafi baya yin waɗannan abubuwa in ya yawaita su suna karye mai itikafi in ya yawaita zama a Facebook zama a Twitter zama a wani social media platform wannan yana iya kare maka itikafi a itikafi ana son ka dukufa da ibada da bautar Allah ka keɓance ka yawaita karatun Qur'ani banda haɗewa kuna maganar duniya yanzu wanda yayi wannan tambaya cewa ya surutu kana ta jin surutu ana selfie ana ɗaukowa wannan ma posting a Facebook inda suka yi itikafi wannan duk bai dace ba daidai ba ne wasu suna iya sai abuta a dinga maganar duniya ana maganar kasuwanci ana maganar boko ana maganar wajen aiki duk wannan ba daidai ba ne kuma ta a dukufa a yi ta karatun Qur'ani a yi ta salatin annabi a yi ta addu'a wanda ya shiga itikafi dare ya fi yini falala a wajen itikafi dare ya fi falala za ka saka mai da hankali a dare kai kai in bacci za kai kai baccinka da rana amma da daddare domin Lailatul Qadr ake nema kuma a dare take don haka in an gama isha'i kai ta karatu kai ta salati kai ta abubuwa a yi tahajjud a gama kai ta yi haka yayin sahur kai sallar asuba sannan in ba kwanta za kai ka kwanta bacci a wannan lokaci ko tsakanin azhar da al'asar ko wani lokaci da yake kama da haka kada amince da yi ma ƙasa addu'a kada ka mance da yi ma kanka addu'a kada ka mance da yi ma jama'ar musulmi addu'a kada ka mance da yi ma shugabanni addu'a da mabiya duka cewa Allah ya dace da mu ya zama da wannan ƙasa ta mu lafiya yau shi ake fita itikafi ana ita itikafi ne idan Ramadan ya kare idan aka ce an ga wata to yanzu garin ba na Ramadan bane dama sai kuma itikafin 10 ƙarshe na Ramadan haka nan idan ya kai 30 ba sai an ce an ga wata ba da an buɗe baki shikenan an gama itikafi in ka tsaya wajen itikafinka har ka fita kai sallar asuba wayin nan sannan ka fita idi to babu laifi kuma hakan ma yana da tawo ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga nan zuwa wajen sallar idi kuma ya inganta malamai sun ce wasu daga cikin magabata sukan yi haka wallahu ta'ala alam abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafin mu